بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا شابكوي غوتن جماد الأولى هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دغ مكة زوا مدينة دبو دايا دري هدد أربعين دبيار ودى تيدي دي دايا غوتن شابيو ميلادية تدبو بيو دا عشرين دا أكو كماريان دا مكة صابة هدوا أولنا مسلا تيمي البركة كاركشن وانا تيبيا تأورمو مني آئي شاء الله يكارا متى دا تكي تكي وانا انقوا تحو سوا زورت أتكي برنن كانو domin ci gaba da karatu a cikin littafin ahkamu birrul walidayn littafi ne wallafar Muhammad Salih al-Munajjid rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 19 ko darasi na 19 darasin da ya gabata dai mun tattauna game dai da ma'anar al wato birrul walidayn me ake nufi da biyayya ga iyaye mun ji yanda manyan malamai suka fassara kaman wato ulama'ul lajna ad-da'ima lil ifta kamar ainihin babban malami Ibn Uthaymeen rahimahullah duk sun tattauna game da me ake nufi da albirru adunkula shine sadar da alkhairi gurgudan iko zuwa ga mahaifanka kamewa daga sharri ko cutarwa zuwa gare su sadar da alkhairin nan da dukiya sadar da alkhairi da hidimta musu sadar da alkhairi da shigar da farin ciki da murna cikin zukatansu sakin fuska lokacin da kake tare da su sannan kyakkyawar magana kyakkyawar mu'amala da dukkan abin da zai ba su hutu a rai wannan shi ake nufi da albirru da haka shi yasa suka ce alqaulur rajih qauli rajihi shine wajibcin yiwa uwa da uba hidima akan ƴaƴansu matukar hidimta musu ba zai cutar da shi dan ba idan kuma sun sa shi ya musu hidima kuma hidimar akwai cutarwa gare shi to anan ba wajibi bane ya hidimta musu Allahumma sai dai idan akwai darura ko da zai cutu in akwai darura to sai ya hakuri a haka ya musu biyayya lalle yi wa iyaye biyayya wajibi ne cikin abin da zai amfanar da su sannan shi kuma dan da yake biyayyar ba zai cutu ba game da dukiya wajibi ne ya kashe musu kudi koda kudin sun yi yawa kada ya ga yawan ya ga ya kalli girman haƙin da ke kansa game da su in dai hakan ba zai cutar da dukiyarsa ba jarinsa ba zai kare ba to koda sun nemi hidimar ta nemi kudi da yawa za ta ci kudi da yawa yayi musu hidima musamman ma mahaifinsa yana da damar ya ɗebi abin da ya ga dama daga cikin dukiyarsa irin ɗibar da ba za ta cutar da dukiyar ba to idan mun lura da irin halayyar mutane a yau kamar yadda muka karanta za mu samu ashe in wannan shine biyayya ga iyaye to gaskiyar al'amari da yawa daga cikin mutane biyayyarsu ga iyayensu to da sauki bal kana iya cewa in dai wannan shine ma'aunin da ake gane kana biyayya ga iyayenka to kana iya cewa mafi yawan mutane saba wa iyayensu suke ba biyayya suke wa iyayensu ba
domin kana iya samun mutun yana iya kyakkyawan mu'amala yayi hakurin zama da abokansa tsawon lokaci amma yana kosawa in ya zauna tare da iyayensa da zai zauna a wajen mahaifinsa ko mahaifiyarsa sa'a daya zai ji ya kosa zai ji ya gundura zai ji ya gaji ya dinga mutsu ya dinga dan noke-noke yana buƙatar cewa ya tashi da gurinsa ya tafi sabgarsa kai kace yana kan garwashin wuta malamin ce wanda yake da irin wannan ɗabi'ar shi ma ba mai biyayya bane ga iyayensa bal mai biyayya ga iyayensa shine wanda yana cikin kwanciyar rai da walwala in yana tare da mahaifinsa ko yana tare da mahaifiyarsa yana hidimta musu duk kyaftawar ido yana matukar kwadayin yaga ya sami yardarsu gwargwadon iko har ma akai wani karin magana cewa ita fa biyayyan nan bashi ce albirru aslahun ya zama kamar karin magana biyayya ga iyaye bashi ne in kai za a biya ka ƴaƴanka za su bi ka bashi to duk wannan mun karanta da haka za mu tashi maganar Abul Layth As-Samarqandi قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال أبو الليث السمرقندي الفقيه رحمه الله أبو الليث السمرقندي ببما لميني فقيه الله يجكنس لرحمه يتي لو لم يذكر الله تعالى في كتابه حرمة الوالدين ويكود الله مدوك كنسركي be ambaci alfarmar iyaye ba a cikin alqur'ani koda Allah madaukakin sarki be ambaci matsayi da girman mahaifa ba a cikin alqur'ani walam yusi bihima koda Allah madaukakin sarki be yi wasiya a cikin alqur'ani da a kyautata aiwa iyaye biyayya ba lakana yu'rafu bil aqli to da a hankalce ma zaka iya gane ya kamata ka kyautata musu anna hurmatahuma wajibatun a hankalce in dai sakon da ke zuwar wa lafiyayyar kwakwalwa yana zuwa kwakwalwarka koda Allah bai ce kyautata musu ba koda Allah bai yi umarni bai yi wasiya ka kyautata wa iyayenka ba in dai kana da lafiyayyen tunani da lafiyayyar kwakwalwa zaka gano cewa suna da alfarmar da ta zama wajibi ka girmama su kai musu biyayya wa kana alwajibu ala alaqil sai ya zamto wajibi akan mai hankali an ya arifa hurmatahuma koda ba a jawo masa aya a cikin alqur'ani ba koda ba a kawo wani hadisi cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ba game da haƙƙi da wajibcin yi wa iyaye biyayya madamar yana da hankali to wajibi ne ya gane suna da alfarma wa yaqdi haqqahuma kuma koda babu wannan zai gane tunda yana da hankali wajibi ne ya sauke haƙƙinsu fa kaifa to ballantana ma wa qad zakara Allahu ta'ala fi jami'i kutubi ballantana ma Allah madaukakin sarki a dillita tafan da Allah ya saukar fi taura wal injil waz zabur wal furqan wa qad amara fi jami'i kutubihi Allah yayi umarni a dillita tafan da ya saukar kama daga at-taura Injila, Zabura, Al-Qur'ani, Allah ya yi umarni a cikin dukkan waɗannan littattafai wa auha ya yi wahayi ila jami'il anbiya'i zuwa ga dukkanin annabawa wa awsahum ya yi musu wasiya bi hurmatul walidaini game da alfarmar iyaye babu wani littafi cikin littafan da Allah ya saukar da Allah madaukakin sarki bai faɗi alfarmar iyaye ba cikin wannan littafin babu wani annabi da Allah ya aiko ake saukar masa wahayi da ba a yi masa wahayin alfarmar iyaye ba wa ma'rifati haqqihima da kuma sanin haƙoƙinsu waja'ala ridahu banda wannan ma Allah ya sanya yardarsa fi ridal walidaini a cikin yardar iyaye idan har iyayenka sun yadda da kai Allah ma ya yadda da kai wasakhatahuma wasakhatahu fi sakhatihima Allah ya sanya fushinsa a cikin fushin iyaye idan har ka saba wa iyaye to ka saba wa Allah, idan har ka bata wa iyaye to ka sani ka Allah ta'ala yana fushi da kai, ummanka tana fushi da kai, Allah ma yana fushi da kai, abbanka yana fushi da kai, to ka tabbatar da Allah ta'ala ma yana fushi da kai. Idan iyayenka suka ce Allah shi ma albarka, dama Allah aka ce yayi kuma zai yi ma albarka. Idan ka faranta musu suka ji dadi, Allah madaukakin sarki zai dadada maka. Wannan ka koma cikin littafin Tanbihul Gafilin, shafi na 124, Tanbihul Gafilin sunan littafin kenan, fadakar da gafalallu sunan littafin kenan, na ainihin wato Abu Layth As-Samarqandi. Wali Abi Bakar Ad-Dardushi fi Birrul Walidain, wato Malam Abu Bakar Ad-Dardushi game da biyayyar iyaye yayi wasu baituka, yake ta lauka na yadiril ibnu ayyata ghussatin yatajarra'ul abawani 'inda firaqihi ummun tahiju biwajdihi hayranatan wa abun yasuhu ad-dam'a min amaqihi yatajarra'ani libanihi busasar rada wa yabuhuma katamahu min ashwaqihi larasa li ummin sulla min ahshaiha wa baka li shaykhin hama fi afaqihi wala baddala al-khuluq al-abiy bi atfihi wajazahuma bil azb min akhlaqihi. Haka mala Abu Bakar Ad-Dardushi ya wadannan baituka, yace law kana yadril ibnu, ai da da ya san ayyata gussatin, wani irin tashin hankali, wace irin makara da shaka iyaye ya tajarra'ani suke kwankwada, ya tajarra'al abawan, da da ya san irin takaici da bakin ciki da makarar da iyayensa suke kwankwada inda firaqihi in suka rabu da shi, to da bai gudu ya tafi Lagos ba tare da izinin su ba. Da ya san cewa irin iyaye yanda suke damuwa in aka ce dan su baya nan, in ya rabu da su ko zai tafi karatu ko zai tafi service ko an yi masa posting wani guri ko zai wata tafiya, da da ya san irin abin da babansa yake ji lokacin da za su rabu, tunanin su ko zai dawo ya same su, su ba tunanin shi ya mutu ba, tunanin ko zai dawo ya tadda su, abinda ummansa take ji kenan. Da da ya san irin takaici da iyaye suke kwankwada lokacin rabuwa da shi, ummun kaga uwa ta hiju ta karrame ta yi wani irin bau ta yalo, shi ne ta hiju, ai ta sparru alamun rama, in mutum ya rame sai ga wani yalo yalo haka, ya ce to uwa ta karrame sabida ramar ta yi yalo yalo, bi wajidihi sabida bakin ciki da takaicin bata ganin danta idanta, ko yana prison ko yayi tafiya ko wata jaraba ta same shi ko baya gari, hayranatan a rikice take a dimauce, wa abun shi ko in ka dawo bangaren uba, yasuhu dam'a zaka samu uba yana zubar da hawaye, min amaqihi daga kwarmin idanunsa in aka ce ya rabu da dan sa, yatajarra'ani libanihi gusasar rada, yanda suke kwankwadar makara irin ta halaka idan ba sa tare da dan su, wayabuhuma katamahu min ashwaqihi, irin abin da iyaye suke boyewa na bege da shaukin dan su yakan bayyana, sukan kasa boyewa da ya shiga cikin damuwa da sun rabu da shi da zarar baya nan, to wannan shaukin da da suke ta boyewa su suka san suna begensa, to yakan bayyana, to wai da da ya san irin wannan yanayin da iyayensa suke shiga in sun rabu da shi, larasa li ummin, lalle da da ya tausaya wa uwa, sulla wanda ya fita min ahsha'iha daga cikinta, wa baka li shaykhin, lalle da da ya sani to da yayi kuka ga wannan dattijan hama da ya rikirkice yake ta buga buga, fi afaqihi asasanni, duk inda za a ji labarin, duk inda ya ji to ku ne dai masu tafiye tafiye kuna jin labarin yaran nan kuwa, tare da cewa kila kai ne na goma duka wasu a gaban su, amma wai ba za su iya hakuri su ce to tunda kai ka tafiyar ka ko da izinin su ko ba da izinin su ba ka tafiyar ka,
sai kaga cewa wata kauna ta musamman a wani hannu kake, a wani hali kake, kalau kake, kana raye, baka raye, sai kaga bacci ya kaurace wa idanunsu sun shiga damuwa. Da kai da kake tafiya Inugu ba da tare da izinin su ba, ko ka tafi bayansa ko ka tafi Iko ba tare da izinin su ba, lalle da ka san irin abin da suke ciki na damuwa, da ka tausaya, da ka tausaya uwa bayan wahalar da ta sha ta haifarka har yanzu da bege da kauna da take maka. Ga uba, wala baddala khuluqal abiyya bi atfihi, lalle da kowane da yayi kokarin musanya dabi'u na jin kai bi atfihi da tausasawar sa ga iyayansa. Wajazahuma bil azbi, lalle da ya saka musu bil azbi min akhlaqihi, da dada dan halayensa da dabi'unsa da bai bata musu ba. Na ba ta gane lalle da da ya san wannan, to lalle da bai bata wa iyayensa ba wajen ya tafi wani guri ba tare da ainihin wato izinin su ba. Wannan ka koma cikin Mu'jamul Buldan mujalladi na 4 shafi na 30. Wani mawaki yana cewa li ummika haqqun law alimta kabiru kathiruka ya hadha ladayhi yasiru fa kam laylatin batat bi thiqlika ko bi thuqlika tashtaki laha min jawaha annatun wa zafiru wa fil wad'i law tadri alayha mashaqqatun fa min gusasin minha al fuadu tadiru wa kam gassalat anka al adhabi yaminha wa ma hijirha wa ma hijruha illa ladayka yasiru illa ladayka sariru wa tafdika mimma tashtakihi bi nafsiha wa min sadiha shirbul ladayka namiru wa kam marratan wa kam marratin ja'at wa adadka qutaha hunuwan wa ishfaqan wa anta saghiru fa dayya'taha lamma asa'ta jahalatan wa tala 'alayka al-amru wa huwa qasiru fa ahil lidhi aqalin wa yatba'ul hawa wa ahil li a'mal qalbi wa huwa basiru fadunaka fargabfi amimi du'aiha fa anta lima tad'u ilayhi faqiru. Haka wani shi ma mawaki yake yi wa uwa da irin wahala da irin yanda take yi wa danta, bai kamata a ce yana saka mata da bata mata rai da kona mata rai da bakanta mata da saba mata da kauracewa umarninta ba. Ina fata an gane. Lil birri maratib, wannan waka ai ba sai an ta fito fili. Lil birri maratibun, wato biyayya ga iyaye tana da matakai hawa hawa. Lil birri maratibu mutaaddidatun, matakan biyayya ga iyaye suna da yawa. Lakinnaha la tanhasiru bi addin, sai dai ba ta da adadi, ba za a iya kirge su ba da wani adadi. Ma'ana matakan yin biyayya ga iyaye suna da yawa, yawan su ya kai yanda ba za a iya kirga su ba. Wala taqifu inda haddin, ba ta da wani iyaka. Illa annahu, sai dai cewa yumkinu, zai iya yiwa, an yuqala a ce kullama kana alwaladu aharasa ala isalil birri wal ihsani liwalidayhi bin naf'i dunyawi wal ukhrawi bil qawl wal fi'l bil layl wan nahar hadaran wa safaran ma idkhali sururi alayhima wa muhafazati wa mukhatabatihima bil qawl al hasan wa mulaqatihima bil wajhi al bashi wal hadar min idha'ihima wal mubadarati ila irda'ihima ila irda'ihima idha akhalla bil birri aw sha'ara minhuma bi i'radin kana fil birri asma darajatan wa a'la rutubatan. Malai yake cewa kullama, duk sa'an da kana alwaladu, da ya kasance a harasa, duk lokacin da da ya fi kwadaituwa ala isalil bir, zuwa ga sadar da nagarta, wal ihsan, duk sanda da ya fi kwadayi wajen isar da kyautatawa liwalidaihi ga iyayensa, bin naf'i ta hanyar amfanar da su, al-dunyawi amfani irin na duniya, duk sanda da ya zama shi ya fi kwadayi wajen isar da kyautatawa zuwa ga iyayensa da amfanarwa amfani irin na duniya wal ukhrawi ko amfanarwa irin amfanin lahira bil qauli da maganganunsa wal fi'li da ayyukansa bil layl da daddare wan nahar da rana hadaran halin zaman gida wa safaran da lokacin tafiya ma idkhali sururi alaihima tare da shigar da farin ciki a zukatansu wa mukhatabatihima da yin magana da su bil qaulil hasan da kyakkyawan zance wa mulaqatihima da haduwa da su bil wajhil bashi da fuska sakakkiya wal hadari min idaihima dissan da ta ya zama yana da matukar kwadayi wajen hattara da taka tsantsan daga cutar da su wal mubadara da yin gaggawa ila irdaihima izuwa ga gamsar da su da yadda da su idza akhalla bil birri dissan da yaga ya gaza wajen yi musu biyayya aw sha'ara minhuma bi iradin ko ya lura da sun fara share shi ya gaishe su ba sa amsawa sosai kana filto duk dan duk lokacin da da ya fi sanin ya zama mai kwadayi akan haka da taka tsantsan wajen kada ya ga ya cutar da su da gaggawa in ya bata musu ya ga ya ba su hakuri sun yarda da kuma jin cewa duk sanda ya ga sun kaurace ko sun dauke kai gare shi zai yi kokari ya dinga kokarin su yarda da shi ya ba su hakuri kana fil birri asma darajatan to wannan ababun biyayya ga iyaye ya kai kololuwar daraja wa a'la rutubatan ya kai kololuwar martaba wa qad daraba ba'd ulama haqiqa wasu malamai sun bada misali لتعدد مراتب البر مثلا سن بادا مثالي غمدا عددي دا كددغور متاكن بيايا غا ايايه فقال وانا daga cikin malamai yake cewa law anna alwalada da za a ce da ahdara fi baitihi ta'aman wai misali ne malam zai baka dan ka gane biyayyar ma mataki mataki ne hawa hawa sai ya ce da za a ce misali da أحضر في بيته طعاما مستلذا يكاو أبنتي ميدادي جدنسا يشتهيه ينا شعور أبنتي وأبوه غائب أما ما هي فنسا بايانا فأرسل الولد خلف أبي سي أي كيارو يبساون كوي جيوجا ما هي فنسا يدؤوه إلى الطعام yaje dauko mahaifinsa ko a mota ko ya dauko shi a mashin ya kawo shi zuwa ga cin wannan abincin wanda an shirya abincin mai dadi dan shi kuma yana sha'awar abincin kana barran shakira misali ma da yake bayarwa ce misali ka sa ka je kayo siyayya an yi maka abinci mai rai da lafiya an kawo kana marari da sha'awar abincin zaka ci kawai sai ka tuno babanka sai ka sa aka je aka dauko mahaifinka aka ajiye shi dan yazo ya ci wannan abincin kana barran wannan dan da yayi wannan lalle mai biyayya ne shakiran ya kamata a gode masa walau arsala khalfahu dabbatan wannan kamar misali ya aika a kirawo baban kila baban a kafa ya taho to wannan abin da yayi na fifita babansa ya bashi abincin da shi ya siyo dan ya ci ko yake sha'awar sa wannan dan mai biyayya ne to sai aka ce falau zahaba khalfa walau arsala khalfahu da zai tura abi baban abi mahaifin nasa da batahu ya bada motar sa ba wai baban nasa ya hawo adidi ta sau ba ko ya hawo mota haya a ya tura da abin hawan sa likayya atiyal abu alaiha dan baban sa yazo akan wannan abin hawan nasa kana ablaga fil birri to wannan yafi na farkon kaiwa matuka abiyayya shi wancan da ya shirya abincin sai ya tura ya ce a kira baban sai zo ya ci abinci an gane ko shi kuma na biyin sai ya bada motar sa ko ya bada mashin din sai ya ce aje a dauko abba a kawo shi ya ci abinci falau zahaba khalfahu bi nafsihi da zai tafi da kansa kana ablaga wa ablaga to shi kuma wannan shi yafi na farko da na biyu kaiwa matuka wajen yi wa uba biyayya kaga wancan na farkon tura yayi uban yazo na biyin sai ya tura da motar sa dauko uban na uku kuma shi ya dauki motar da kansa ya je tuko uban yazo da shi to kaga mataki mataki kenan. Fa in amara al-gulama bi sabbil ma'a ala yadayhi, idan mutum ya umarci wani yaro da ya zuba wa mahaifinsa ruwa a hannu, li yagsilaha, dan mahaifin nasa ya wanke hannu, faqad barrahu wa shakarahu, lalle yayi wa babansa biyayya. Yaga baban yana neman ya wanke hannu, yace kai dauki buta ga abba nan, ga baba zai yana son ya wanke hannu, zuba masa ruwa ya wanke. To wannan hakika yayi biyayya ga mahaifinsa, wa shakarahu, kuma ya nemi ubansa ya ji dadi ya gode masa. Wa in sabbal ma bi nafsihi li abi, idan shi yaga baban yana son ya wanke hannu, ya tashi da kansa ya karbi buta yace abba kawo, yaje ya zuba baban nasa ruwan da kansa ya wanke hannun, kana abarra wa ashkara, to wannan shi yafi biyayya, kuma shi yafi kamata afi godewa. Wa ala hadha faqis, akan irin haka ka ci gaba da lissafi, ka ci gaba da kiyasi. Wannan misali ya baka cewa biyayyan nan mataki mataki ne. Ina fata an gane. Yanzu wanda ya kama hannun ya wanke shi kuma fa da kansa, kaga ablaga wa ablaga kenan. Ina fata an gane. To wannan kaman misali mallam ya baka wai irin matakin biyayyar. Akwai wanda a matakin farko kawai zai tsaya ya kyauta, amma da yayi fiye da haka, da ya samu lada fiye da haka, to sai aka bada wannan misalin cewa haka maratibul bir ga iyaye yake. Masailu wa ahkamun wa fatawa fi birrul walidain. Mallam Muhammad Salih Al-Munajjid yace masail, a wannan gabar za mu tattauna mas'aloli. Mas'aloli, akwai mutanen da suna da mas'aloli tsakaninsu da iyayensu, akwai ƴan damuwoyi da wani yake ta fama game da yanda yake mu'amalantar iyayensa, ko yanda iyayensa suke mu'amalantarsa. To sai mallam yace kila anan zaka ci karo da warwarar mas'alarka, kila a wannan gabar zaka gano maganin cutarka. Masail, anan za mu tattauna mas'aloli wa ahkam, da hukunce-hukunce, wa fatawa, da fatawoyin malamai fi birrul walidain akan biyayya ga iyaye. Ya ta'allaqu bi birrul walidain al-kathiru min al-masail, akwai mas'aloli masu tarin yawa da suke da alaka da biyayya ga iyaye. Wal ahkam ash-shar'iyya, akwai hukunce-hukuncen shari'ar musulunci masu yawa da suke da alaka da biyayya ga iyaye. Lima lahu fi shari'ati min al-manzila, saboda irin matsayin biyayya ga iyaye a cikin shari'ar musulunci. Wal makanati al-aliya, da daraja madaukakiya da biyayyar iyaye take da shi a cikin musulunci. Wa nasta'ridu insha Allah fi hadha al-fasl al-mutawwal ba'dan min dhalik, da insha Allah, in Allah ya so in jimala, yace za mu kawo wasu daga cikin irin wannan mas'aloli a wannan fasali mai tsawo. Li yakuna al-muslimu ala bayyinatin min amri wa jaliyatin min hali, dan kowane musulmin da yake da iyaye ya zamanto ala bayyinatin, yana bisa hujja, min amrihi, game da al'amarinsa da sha'aninsa game da iyayensa. Wa jaliyatin min hali, kuma ya zama a waye game da halin da yake ciki game da iyayensa. Fima ya ta'allaqu bil bir, cikin abin da yake da alaka da biyayyar iyaye, targiban, wajen kwadaitarwa, wa tarhiban, da tsoratarwa, wa ma yattasilu bihi, da abin da yake da alaka da hakan, min masailil halal wal haram, na mas'alolin halal da haram a babin biyayya ga iyaye. Al masailu al muta'alliqatu bil isti'zan, mas'ala ta farko, mas'alar da take da alaka da neman izinin iyaye. Za mu fara da mas'alar da take da alaka game da neman izinin iyaye. A ina ne da dole ya nemi izinin iyayensa? A ina ne mustahabbi ne ya nemi izininsu? A ina ne ba lallai bane ya nemi izininsu? Mal umuru allati yajibu isti'zanul walidaini fiha, wai waɗanne al'amura ne ya zama wajibi neman izinin iyaye a cikinsu? Wayanna al'amura ne, wani lamari ne da wani al'amari ne da ya zama dole sai ka nemi izinin iyayenka in za ka yi? Min al-ma'lum, sanannan abu ne, anna min kamalil adab, yana daga cikakken ladabi wa birrul walidain da cikakkiyar biyayya ga iyaye isti'izanahuma neman izinin su neman sahalewarsu fi ammati tasarrufat a cikin dukkan kai kawo dinka na rayuwa wannan yana daga cikin cikakken ladabi yana daga cikin cikar biyayya ga iyaye duk motsinka babanka ya sani duk motsinka mahaifiyarka ta sani kaiwa da komowarka hada-hadaka da harkokinka iyayenka su sani wannan yana daga cikin cikar adab kuma yana daga cikin birrul walidain wata diiba nafsaihima bidhalik da kuma dadada musu rai da hakan lakin sai dai mata ya kunu isti'zanuhuma wajiban yaushe ne neman izinin su ya zama wajibi yaushe ne amma alwajibatul ainiya amma game da abubuwan da suka zama na wajibi kuma wajibin aini wato wajibin da ke kan kowa wani baya dauke wa kowa kas salati kamar sallah wal wasiyami da azumi wal hajj da hajji wal umrati da umra wa ikhrajil mali fi zakat da fitar da zakka a cikin dukiya wa dhahabi li salatil jamaa da tafiya masallaci domin yin sallar jami'i wa nahwi zalika da makamantan irin waɗannan fala yajibu isti'zanuhuma ba wajibi bane sai daya ne mu izinin iyayensa li fi'li shay'in minha idan zai aikata wani abu daga cikin waɗannan dan zakai sallah sai ka je ka an baka izini ba sai an baka izini ba domin sallar farilla ce kuma farilla ta ainihi domin farilla akwai fardu ain akwai fardun kifai aini da kifai to fardu aini ba sai iyaye sun ba da izini ba mutum zai yi azumi baya bukatar sai izinin sai ya nemi izinin iyayensa mutum zai je aikin haji na farilla baya bukatar sai ya nemi izinin iyayensa mutum zai fitar da zakkar dukiyarsa baya bukatar neman izinin iyayensa mutum zai tafi masallaci dan yin sallar jami'i wannan babu bukatar sai iyaye sun ba da izini wa kadhalika haka la yalzamu isti'zanuhuma ba tilas bane sai sun ba da izini idza arada libnu idan da yana so fi'ila shay'in ya aikata wani abu minal mubahat daga abubuwan da shari'a ta halatta ba lalle bane ba tilas bane sai ya nemi izinin su kaman me ka shira'i baitin kaman siyan gida zai iya gaya musu dan an ce su san motsinka yana daga kamalul adab to idan ka kai mutuka wajen ladabi ga iyaye da biyayya gare su har irin waɗannan abubuwan da ba dole ba za ka iya neman izinin su ina so in sai gida a guri kaza ya ake gani amma ba lalle bane gidan yayi area da kake son gida ne kuma gidan yayi kyau ya siyu kana da damar sai ka siya sai ka zo ka ce to abba aina sai gida a guri kaza ina so ma an samu lokaci in dauke ka in kai ka ka sa albarka wannan babu laifi a nan kuma uba ba zai zo ya ce yanzu ka sai gidan baka gaya mun ba ko izini ban baka ba alagafarta dattijo yana daga cikin gurin da aka ce ka dan tsahirta ka dan daga masa kafa in ya gaya maka alhamdulillah in bai fada ba ba laifi ya aikata ba ina fata an gane yawa au sayyaratin ko zai sayi mota yana da damar sai ya siye ta sai ya zo da ita kofar gida abba eh mota tana kofar gida a ji a dan sa mana albarka a masha Allah karka ce ba ka nemi izini na ba ya akai ka sai marsandi ni fijo nake so ka sai a alagafata mala alagafata dattijo ayi hakuri na fata an gane yana daga cikin gurin da shari'a ce ta bashi dama kaji dai an ja muku kunni a inda aka ce kai yake ta red line ne ko to anan wuraren an dan bashi dama kai ma dan sakan masa mara in ya nemi izinin ka ce Allah ya albarka je ka siyi irin wanda kake so in bai nemi izini ba ya siyo sa masa albarka wa nahwi zalika da makamancin haka ba a so kai ma ka zama rikitambo ko yawa kun zari rikitambo ko mutum ya dinga rigima ya dinga rikici ba gaira ba dalili wa amma isti'zanul wajib amma neman izinin da yake wajibi neman izinin da ya zama dole da sai ya nemi izinin iyayensa fa mahalluhu to mahallin wannan neman izinin na wajibi shine idza arada an yi qudima ala amrin makhufin idan yana so zai shiga cikin wani al'amari wanda yana da hadari ko zai shiga wani aiki na gwamnati amma aikin akwai hadari, ko zai yi wata tafiya kuma akwai hadari, ko zai yi wata sana'a tana da hadari. Huwa madhannatu darari, wannan abin da yake so yayi ana tsammanin za a iya samun cutuwa, zai iya cutuwa, wa halakin zai ma iya halaka. To dukkan lokacin da da yayi niyyar yin wani al'amari, kuma al'amarin gaskiya akwai dan tsoro a cikin yin al'amarin, akwai yiwuwar zaka cutu, akwai yiwuwar zaka halaka, to wajibi ne ka nemi izinin su. Wa min zalika, kaman me kenan, sai malai yace daga cikin misalan irin haka, al-khuruj lil jihad, futa jihadi fi sabilillah, fala yajuzu dunasti idanihima, baya halatta mutun ya futa jihadi fi sabilillah ba tare da izinin su ba, domin akwai madhannatu halak, ko akwai madhannatu halak, akwai zato na mutun zai iya mutuwa a can. فلا يجوز دون استئذانهما لانه مظنه الهلاك, domin akwai zato mai rinjaye na zai iya mutuwa. وكذلك السفر, haka ma tafiya. Na fata an gane, yanzu mutun zai shiga vigilante, to wajibi ne ya nemi izinin su, ko yawa ya nemi izinin su cewa to yana so a ungo su ga abubuwan da suke faruwa, dan haka ana san ayi vigilanti da haka yana so a bashi dama zai shiga. Ai akwai makhufin a cikin vigilanti, ko to kaga irin wannan ba za kawai a ganshi da kayan vigilanti ba tare da izinin su ba, kawai je ya shiga nan sai ya gaya musu cewa umma akwai taimako na unguwa da ake so a irin masu bada tsaro ga unguwa, to ni ina da sha'awar shiga, na ce in kin bani izini ina so zan je in bada sunana a sani a cikin vigilanti, ko kuma babanka ka nemi izinin sa, kaka kan yace to ba komai, Allah ya tsare, Allah ya bada sa'a, shikenan sai ka je ka shiga vigilanti. Ina fata an gane. In kuma suka ce ba su yarda ba, ka kyale wayanda iyayensu suka yarda, domin aikin vigilanti fardun kifai ne, bai zama wajibi akan ka ba, tunda akwai wasu ko ba kai za su yi, shikenan. Na'am, eh shi ma tunda in ba kai ba wani zai iya yi, shi ma to ai irin wannan da wuya ma kai ban sani ba, ko yawa, amma dai kana so ka shiga irin wannan ayyukan masu hadarurruka, to sai ka nemi izinin su, in sun bada izini cewa ka je ka nema, ko ka je ka shiga, sai ka je ka shiga. Wa kadhalika as-safaru, haka ma tafiya, haka ma tafiya, idza kana yahuduhu shay'un min al-makhawif, idan tafiyar akwai abubuwan tsoro da ke kewaye da tafiyar, sawa'un kana as-safaru li talabil ilm, sawa'un wannan tafiya ce ta neman ilimi, aw li talabir rizqi, ko tafiya ce ta neman arziki, kaman masu shiga kasashen Turai, kaman masu shiga Italiya, ko mutum kaga ya shiga ta Niger, ya shiga ta ina ne, ta an tsallaka ruwa, an yi kaza, kaje wani lokaci an ce an tara mutane, ko wasu sun fada ruwa, ko an bata a Sahara, to kaga duk irin wannan, sai kuma ba za ka zo kai musu a kudin ba, sai ka gaya musu cewa tafiya ce ga gurin da ake zuwa dan neman arziki, kana so a baka dama ka tafi, in sun ce ka tafi shikenan sai ka tafi, in kuma suka ce a mun ji cewa hanyoyin ba su da kyau, kuma inda ake zuwa din ma ba bisa ka'ida bane, kaza kaza kaza, ba mu yarda ba, shikenan sai mutum ya hakura, sai ci gaba da neman arzikin sa inda yake. Aw ghairi zalika, ko wannan haka, kaman yusafiru fil bihar, kaman wanda zai dinga tafiye tafiye a cikin tekuna manya manya, bima yusamma, kuma abinda zai dinga hawa a wannan tafiyar, da abinda ake kira al yawm, a yau, bi qawari bil maut, death boat, wato wani jirgin ruwa da za ga an cika an yi tsiri a cikin sa, a kansa ake irin wannan, wanda wani lokaci zaka ji an ce ya nitse a kansa, zaka dinga tafiya, to sai ka ga babanka cewa to zamu dan fara safara, tafiye tafiye ne irin na cikin ruwa, kuma irin wannan jirgin dai wanda ake tsirin nan, shi ake hawa ya tsallakar da mutane da sauransu, an fahimta, ko in suka ce to Allah ya bada nasara, Allah ya tsare, Allah ya kaza, shikenan sai ga Allah ya tsare ka, kaje kila har ka gama wannan hada-hadar ka, ka dawo gida da zama ma gaba ɗaya, sai ga Allah ya tsallakar da kai. Wai sunan wayannan jiragen ma qawaribul maut, dab da mutuwa kenan, an gane ko, yawa. Amma safarul ladhi yaghlibu fihi salama, amma tafiye tafiyen da mafi rinjaye lafiya, lau ake zuwa a dawo lafiya, kama huwa halu galibi asfari hadha zaman, kaman yanda mafi yawan tafiye tafiyen wannan zamanin babu hadarurruka irin na wancan zamanin, domin za ka ga ainin akwai ababan hawa masu lafiya masu sauƙaƙa tafiya akwai hanyoyi masu kyau da sauransu sai dai idan wuraren da ake tashe-tashen hankula ko wuraren da ba a zaman lafiya ko wuraren da ake yawan kidnapin din nan da sauran abubuwa wanda suke na hadarruka to sai ka gaya musu cewa kana so zaka yi tafiya gari kaza ko zaka je daurin aure ko zaka je kasuwanci ko zaka je ainihin wato abin nan neman ilimi da sauransu to anan sai ka gaya musu fa hadha la yalzamu fihi listi'dan to wannan ba dole bane ka nemi izinin su za a je daurin aure dan batta ko za a je kura kaga zato mafi rinjaye hanya kalau take zaka iya zuwa ka dawo wani lokaci sai ka je ka dawo ka ce ai umma yau kura muka je daurin aure daurin auren wa daurin aure kaza kaza saboda zuwa nan babu wani hadarruka in ba Allah ta'ala kuma ya kaddara faruwar wani abu ba za ka hanyar dai ba ta da matsala da zaka je kura ka je daurin aure ka dawo cikin minti 30 awa daya kila ka je kura cikin awa daya ka dawo gida za ka ga ba ma lalle a san kai tafiyar ba to irin wannan ba sai an nemi izinin su ba idza lam yakhsha alaihima amma fa idan baya jin tsoron bacin ransu idan suna so duk inda zai motsa ya gaya musu akalla ba hana shi zasu ba addu'o'in nan nasu ana bukata karkace nan nan kura ina fata an gane sai kaga an samu matsala nan nan din amma in babaka tace Allah ya tsare kai ku lafiya sai kaga Allah ya kai lafiya an dawo lafiya ku da haka ko dan addu'a irin wannan motsin duk mutun ya fada kai ya kauran baki ko alal kasani rahimahullah al kasani yace kullu safarin duk wata tafiya la yu'manu fihi al halak da babu aminci za a iya halaka a cikin ta wa yashtaddu fihi al khatar hadari yana da tsanani a cikin wannan tafiyar la yahillu lil waladi to bai halatta ga da an ya kharuja ilayhi ya fita zuwa wannan tafiyar bi gairi izini walidayhi ba tare da izinin mahaifansa ba kaman yawon campaign akwai hadari yayi ko yawwa to kaga anan sai mutun yace to umma zamu je rally ko zamu je campaign guri kaza ta san da ma sun san kana harkar siyasa to saboda haka zaka je za a ce Allah ya kiyaye in kuma suka je wuraren da ake cewa akwai yan adawa ko abokan hamayya a can ana rigima sun ji inda akai guri kaza an kakkashe ko an sassare mutane suka ce ba za ka je ba sai ka hakura an gane ko yawwa kakkace kai da shugaban mazaba ko kai da shugaban mazaba sai ka bada wani uzuri umman ka ta ce ba za ka je ba ina fata an gane yawwa li'annahuma yushfiqani ala waladihima domin iyayen nan guda biyu sun fi kowa tausayin dan su duk inda zaka shiga akwai hadari zaka ga sai dai in ka matsa kai ta tawili da kwana-kwana sannan ba dan ransu yana so ba su baka amma ba sa so sun fi san ko da yaushe kana kusa kana wurare kana kaiwa da komowa inda babu wani haufi haka su shi suka fi so na fata an gane don haka idan abin da yasa su sun fi ka tausayin kanka li'annahuma yushfiqani domin suna da tausayi ala waladihima fayatadarrarani bidhalika suna shiga damuwa suna cutuwa da irin wannan tafiyar da basu gamsu da ita ba sai su kasa bacci ba za su samu natsuwa ba wani lokaci har sai in an je an dawo amma in ana tafan nan za ka ga an yi ta waya ai ta waya ai ta waya kuna ina kun sauka ne ya aka an sauka lafiya sun dingayi musamman uwa sai ta kira ka in tafiya ce da za a yi awoyi ko za a wuni sai a kira ka kamar sau uku sau hudu sau biyar a can din ma kusan ko da yaushe sai an je yaya lafiya inda kuke lafiya lau kuke sannan aka ce za a taso nan ma a yi taimaka addu'a Allah ya dawo da ku lafiya ana nan sai ka ji an kira sai ka ji waya da ka duba sai ga mahaifiyar ka ce yanzu kuna ina in ku aka ce an yi kira daya biyu uku ko kun shiga sallah ko wani abin nan Allah ne kadai ya san irin tashin hankalin da take shiga na kira yaran nan bai daga ba ba za ta yi tunanin a sallah kuke ko kaza kawai ta fita tunanin da dama tafiya ce da haka za ta shiga cikin damuwa har wani kuma sai ga ya kira wai so yake sai ya zo ya sauka sannan sai ya kira ya ce sun sauka ta kira miss call daya biyu uku kana gani sai kai maza ka kira ta kace umma sallah muke yi ai mun dan tsaya ne a wani guri mun ci abinci sai muka shiga sallah nan da minti kaza ko awa kaza insha Allah muna nan karasowa wa kullu safarin la yashtaddu fihi al khatar duk tafiyar da babu hadari mai tsanani a cikin ta yahillu lahu ya halatta gada an ya kharuja ilaihi ya fita yayi wannan tafiyar bi gairi iznihi ma ba tare da iznin su ba idza lam yudayyi'ahuma in dai hakan ba zai tozartar da su ba lin idami darar saboda babu wata cutarwa tafiya ce da babu wata cutarwa sun kuma ba zai tozartar da haƙƙin su ba in ya tafi to zai iya tafiya ba tare da iznin su ba ka koma cikin bada'i'us sana'i mujalladi na 7 shafi na 98 fasafaru dunasti idhanin lahu shartani malai ce to yin tafiya ga da ba tare da izinin mahaifa ba to yana da sharuɗa guda biyu duk tafiyar da zaka yi ba tare da izinin nasu ba wanda aka ce zaka iya tafiya babu izinin su to shi ma akwai sharadi guda biyu kaji ba dai sake ka bare har yanzu akwai sharadi guda biyu na farko an ya kuna ma'munan tafiyar ta zamanto amintacciya ce tafiyar ta zamanto amintacciya ce na biyu Allah ya kuna liwalidayhi hajatun ilayhi ya zamto iyayen nasa ba su da bukatar sa a wannan lokacin bi haythu yusibuhuma ad-dararu bi safari ta yanda za su shiga cikin damuwa in yayi tafiya shine wanda yake musu kaza shi yake musu kaza suna cikin bukatar sa to a irin wannan tafiyar ma da aka ce an masa izini ko babu su ya tafi ko ba su bai nemi izinin su ba to akwai sharadi guda biyu sharadi na farko tafiya ta zama amintacciya sharadi na biyu zaman to a daidai lokacin da zai tafiyar har ya je ya dawo ba sa bukatar sa a kusa da su wa bin nisbati lil jihad dangane da tafiya jihadi fal aslu fihi asalin jihadi annahu fardu kifayatin farilla ce da wani zai iya daukewa wani farilla ce ta kifaya idza qama bihi man yakfi idan wanda zai isar maka yaje yayi jihadi saqata al ithmu an al baqin to zunubin rashin fita jihadin ya fadi ya saraya da kan ragowar da ba su samu zuwa ba domin zuwa jihadi fardun kifai ne farilla ce da wasu suke iya daukewa wasu in wasu suka tafi to sun daukewa wayanda ba su tafi ba fa idza kana fardu kifayatin idan jihadi farilla ne da wani ke iya daukewa wani fa inna listi'dhana qabala adh-dhahabi ilayhi wajibun to dan haka fita da tafiya zuwa jihadi neman izini kafin fita zuwa jihadi wajibi ne alal mujahidi akan mujahidi wanda zai fita jihadi fi sabilillah to wajibi ne neman izinin iyayensa za a tafi operation na hizba wajibi ne ka nemi izinin su in dai baka cikin wanda shugaba ya ayyana ka cewa da kai za a je operation din nan na fata an gane fa yajibu alaihi an yasta'dhina walidayhi wajibi ne neman izinin iyayensa idza kana muslimaini amma da sharadi in dai babun jihadi ne sai in sun zama musulmi ne iyayen nasa sawa'un kana fi ginan anhu amla sawa'un ba sa bukatar sa a wannan lokacin ko kuma suna da bukatar sa ma'ana sun wadatu ko baya nan ba su da damuwa ko kuma ba su wadatun ba in dai jihadi ne to sai ya nemi izinin su لأن النصوص الواردة صريحة واضحة في وجوب الاستئذان دومن نصوص ده سكزو صريحة قررة وواضحة كما بيّنن في وجوب الاستئذان سنزو غما ده واجب نيمن إذن مجاهد يقول لو كتن ده تفو جهادي فأنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن an karbo daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda wani mutum daga kasar Yaman yayo hijira zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzon Allah ya ce da shi halaka ahadun bil Yaman baka da kowa a can Yaman din ne qala sai ce a bawaya yace ina da iyaye na suna nan a raye qala adina laka yace sun baka izinin kayo wannan hijirar قال لا سيجاب بعد اذن سنيو هجرا با قال ارجع اليهما فاستاذنهما قال ارجع اليهما yace ka koma wajen iyayenka fastaadhinhuma ka nemi izinin su fa in azina laka fajahid idan sun yi maka izini ka zo a tafi jihadi da kai wa illa in basu yadda ba basu baka izini ba fabirrahuma ka yi musu biyayya wannan hadithin Imam Abu Dawud ya rawaito shi hadisi na 2330 Ibn Hibban hadisi na 422 wa sahahahu al-Albani an ce lokaci yayi
mun ci da to zamu iya hadisin daya ko wa sahha an zurarah bin aufa hadisi ya inganta daga zurara ibn aufa anna rajulan sa'ala ibn abbas wani mutun ya tambaya abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda fa qala sai ce inni nazartu an aghzuwa ar-ruma nayi wa Allah alqawari nayi alwashin da niza a yaki rumawa wa inna abawaya yamna'ani amma iyayena sun hana ni ni kuma naci alwashin zan je yakin rum amma babana yace yaki ummata ita ma ta kiyada ban abdullahi dan abbas yace da shi abe abawaika ka je ka bi iyayenka fa innar ruma domin kasar rum satajidu man yagazu ha gairaka ba sai kai ba za a samu wanda za su je su yake ta an gane ko wannan hadithin wannan ka koma cikin albirru wasila lil husayn ibn harb shafi na 36 insha Allah sai mu tsaya anan abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin na'am